الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسر النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أيها الأحبة في الله عز وجل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما مسلمين ما سجل ما شاء البركة بركة مدسة لوا أمني المجري نرى الله لي يومنا 26 وطن المحرم وطن الدايا أتجير وطن مسلم تجير عند محمد صلى الله عليه وسلم على إبراهيم من قرر مدينة shekara ta 1445 wanda ya daidai da 13 ga watan 8 shekara ta 2023 miladi Isa da Maryam alayhi salam. Muna ƙara ma Allah subhanahu wataala godiya mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da hikimarsa da kaddarawarsa ya sare mana haduwa wannan masallaci mai albarka a wannan munasaba ta ziyarar dan uwa Sheikh Abdul Malik خامس أبو بكر أمال الهنكرة تقول لك قباتر واني بساتي ساتي نرياض الصالحين سكان المغربة لإشاهي مالا زي قباتر مالا لجالسي إن شاء الله أبي سكان قالوا لدى دنيا تكي فسكنت أيو كمريد لدى ما درسي لدى أنفروا شتلت زدرانا أما صلاة الزاكية كنا إن شاء الله وزع دساني زع دين بيتا كنسي أي رب سكان كراتين ديوك جنال زد da kuma da yanzu sai a dasa daga inda aka tsaya. A takaice, a gurguje, mallam ya yi tattaki ne na musamman, ya kawo mana ziyara tun daga Asima capital ta Nijar garin Niamey, da mallam yana zaune ne a can garin Niamey amma asali haifaffen garin Kwarni ne, jihar Tawa. An haifi mallam a garin Kwarni, ya taso a garin Kwarni, ya yi karatu gaban malamai a garin Kwarni. Allah ya kaddara ya halarci Alkur'ani tira da kananan shekaru, bayan insha Allah ya kaddara mallam ya tafi Najeriya domin karin karatu. Bayan dawowa ya yi tsari wanda irin na Franco Arab. Bayan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya samu bakin shi a shekara ta 2004 kenan, 2004 ya samu kabuli a jami'a ta musulunci da ke Libya kafin jarrabawa da ta faru. Da haka mallam ya yi karatu ne a kulliyatul lugha wa dirasatul islamiyya shekaru hudu. Sun yi sa'a a wannan shekara, duk daliban da aka dauka sun ana ba su ana zaben hafizan alqur'ani sai su karatu na abin da ya shafi ilmul qira'at. Kenan kai tsaye karatu biyu suka yi tare da juna, ga karatu na jami'a kulliyatul lugha wa dirasatul islamiyya, ga kuma tsarin da ake yi wa hafizai na wannan lokacin game da ilmul qira'at. Ya kammala a shekara ta 2008 ya dawo garin Niamey. Muna tare a wannan lokaci kusan shekaru 15 kenan suka gabata. Bayan Allah ya kaddara mu mun taho nan Maradi, mallam ya samu karin karatu a kasar Saudiya a Rabitatul Alami Islami kenan karkashin wannan mallam ya karanci abin da ya shafi kafes, shi ne Ma'adul Ali kenan. Bayan mallam ya kammala wannan, Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara kuma samun darussa na Al-Haramul Makki da Haramul Madani, irin karatun zaure da ake yi a kasashen Larabawa kenan, karatu da ake koya a masallacin Makka da na Madina. Bayan shi mallam ya dawo kuma yana ci gaba da zama a garin Niamey. Allah subhanahu wa ta'ala ya dora masa nauyi na jagoranci kalkashin masallacin Imam Abdullah da masallacin Imam Malik wanda yake sananne a Yemen da ke kusa da wadata, tunda shi mallam siriki ne ga shi babban limam masallacin Imam Abdullah. To sai zama ɗaya daga cikin limamai na hamsin salawat da kuma masu huduba ta juma'a a wannan masallaci. Kuma bayan shi akwai masallacinsa wanda shi ne chief imam a can, masallaci na kwaraka don wanda yake kalkashin munazzamatul talmidul bashariyya, da kuma malami ne a yi yake karantarwa a jami'atu mahmud kat, yana karantar da bangaren abin da ya shafi wannan ilmul qira'at. Alhamdulillah, kake ci gaba da da'awa kamar yadda muka sani, ana sa karatun shi a nan Maradi a radio amfani daga karfe 1 na rana zuwa karfe 2 kenan na yamma a wannan tsakani, wanda da dama al'ummar musulmi suna sauraron wannan karatun. to mallam ya ga mana ziyara kusan daya biyu a baya don Allah bai kaddara ba a samu a gabatar da karatu amma yanzu sai aka zo da an zo mutuwa ke anan kwanne to amma wannan da mun sai na san wannan jahohi na kusa guda uku da tawa wanda ita ce jahar mallam da kuma nan maradi da sanda a ce dai an yi ziyara shine suka fara da tawa suka je garin tawa suka yi sati suna gabatar da karatu suka yi daura karkashin littafi risalatu da'wati ilallah nan a Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen tsawon kwanaki biyar da kuma muhadarori da aka gabatar a masallatai da kuma gidajen radiyoyi su fara ya kamata kenan da maradi ko sai a isa zandar to amma kan a fara da nan a samu gajiya shedan ya sanya musu kasala a koma shine sai suka wuce kai tsaye zandar an san in dai an yi can an dawo to kuma Allah ya yarda nan za a samu a yi duk abin da ake bukata shine sai suka je garin da magarin tsawon sati daya shi ma an gabatar da daura alqashir littafin al-aqidatu at-tahawiyya ta al-imam at-tahawi bayan an kammala akwai muhadarori da suka yi da kuma darussa wanda aka gabatar a gidajen radiyoyi amma da wani yanki kamar mata mai da suka je a cikin jihar da muka yana insha Allah yau shine Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa gashi yau mallam ya zo yau da safe an bude daura a masallacin sahabi wannan daura za ta dauki kwanaki biyar karkashin littafin muqaddima ta tafsirul qur'ani bil qur'an na babban malami al-allama al-sheikh Muhammad bin al-Amin al-Shinqiti wanda littafi dai sananne muqaddima sai take da muhimmanci kwarai da gaske yana tsawon kwana biyar za a kammala wannan muqaddima yau aka fara daga 10 zuwa 12 kada insha Allah gobe kila daga 10 zuwa azhar dan a cikin gibin yau ranar alhamis za a kammala karatuttuka yau za a gabatar da wannan karatu a cikin program din da ke da kai akwai muhadara da za a yi gobe a masallacin sahaba tsakanin magriba da isha talata akai tsari za a zo nan saboda yau saboda mun yi ta kai da kawo ne amma da wannan da rusuli da muke yi sai muka ci kuma da zai gabatar da darasi kada insha Allah alƙawarin mu na talata yana nan za a dawo nan masallaci ranar laraba za a je masallacin maghrib ranar alhamis za a je kuma masallaci wanda yake na markazi na kasuwa bayan shi in akwai wasu abubuwa da suka shigo za a yi bayani kuma akwai karatuttuka insha Allah da mallam zai gabatar a cikin gidajen radiyo musamman kamar amfani muraƙin da tuwa da nagarta kila da kuma gurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara dan ne insha Allah wannan a takaice sura abubuwan da za a gudanar muna fatan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa suka zo wannan ziyara Allah ya karɓi ziyarar ta su yana da in wantar da mu da su gaba ɗaya karkashin wannan ziyara dan Allah a cikin wal arshi ranar da bawo tin wasita gaba ɗaya kuma mu Allah ya tada musu cikin wannan firdaus mu zama tumura cikin wanda zace ku tashi an gafarta muku kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu aljanna baki daya amin insha Allah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka wa malam wajen sakon da zai isa falyatafaddal mashkuran ma'juran insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة باين بديا الله سبحانه وتعالى دسلاتي منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم da sahabbansa gaba daya da alayensa da suka bi su akan tafarki na gari har zuwa ranar karshe ranar tashin alkiyama Malam Suleiman ya gabatar da ni har da kokarin karanta wani tarihance kamar wani malami da ya kamata a ce an yi bayanin sa kananan dalibai ai ba sai an faɗi tarihin su manyan malamai su ne ake faɗar tarihin su amma muna sama hanya na neman ilimi to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karku. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance muku da mu da ku gaba daya. Maudu'in da muka fara tattaunawa akan sa dama muna zabe ne maudu'i mai fadi wanda za a gabatar da karatuttuka karkashin sa. Muka jitawa kuma yadda malam yayi bayani mun tattauna akan asbabun najah, hanyoyin da al'umma za ta bi ta ci nasara. Abu na biyu da muka je da magaram mun tattauna akan maudu'i qadayal alamin islami al mu'asira, wato abin da suke kira a cikin ilimi waɗansu malamai suna kiran shi waqi'un al mu'asir. To bayan wannan da muka shigo garin Maradi can Adamu garin a waqi'un al mu'asir, kamar halin da muka tsinci kanmu a cikin shi a duniyar yau shine waqi'. Domin al waqi' asalin shi ismul fa'il ne na waqa'a, shine abin da ya afku. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'. To amma larabawa sai suka yi amfani da wannan kalima a larabci na zamani, wai ana nufin halin da ake ciki, abu ne da ba a iya karyata shi. Kuma haka dabari kana yana yi waka ce yau karya ce bai yi wa, sai a kira ta waqi', la reality. To al mu'asir halin da musulmi suka tsinci kansu ko duniyar musulmi ta tsinci kanta a cikin shi. An gabatar da karatuttuka duk da yake waɗannan maudu'an kowanne daga cikinsu ba maudu'i ne mai ƙarewa cikin karatu ɗaya, biyu ko uku ko huɗu ba, domin dalilan da suke sawar a ci nasara suna da yawa, tamtamkin da suke ƙarƙashin wannan ko maudu'at suna da yawa. Haka maudu'i na halin da duniyar musulmi ta tsinkanta a cikin shi maudu'i ne mai faɗi ƙwarai da gaske a cikin fage daban-daban na rayuwa. Haka wannan maudu'i da muka fara shi ko a nan Maradi muka zaɓi at-tahaddiyat. At-tahaddiyat kalubale kala 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 daban daban, wanda kuma su ma ai kalubalen nan abubuwa ne masu yawa. Mun tattauna kan asalin wannan kalima a gurguje, muka nuna asalin kalima ta kalubale kalima ce ta yaren larabci, an gane ko ba Hausa bane asalin sa. A ina aka ciro wannan kalimar? Wato wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum ko dhurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. To qalu bala din nan masu karantawa da taqlil, wato kamar Imam Warshi da sauran masu karantawa da Imam al-Kubra, an gane ko suna cewa qalu bala. To daga nan sai malam Bahaushe ciro wannan kalmar sai ce qalu bala, kaga a larabci sun ce ko haka ne, amma shi sai cire kalmar gaba ɗaya sai ce kalubale, ma'ana wani abu da ke tunkararka, wanda ake kira defi da yaren Faransanci ko ko challenge da yaren English. To mun tattauna sai muka ɗauko maudu'i na wato maƙiyan turawan yamma a cikin ƙasashenmu. Akwai mutum uku zuwa mutum hudu waɗanda su ne manya-manyan maƙiya na turawa 'yan mulkin mallaka a cikin ƙasashenmu. To sai muka fara da na farko, muka tattauna akan wato mu ce gaba ta farko ko sinfi na farko, nau'i na farko su ne al'ulama, malamai. A can masallaci na Zakiya mun yi bayanin yadda wato su turawa suke kallon malamai bayan ƙare mulkin mallaka, ma da ma lokacin da aka yi yaƙi da mulkin mallaka, bayan ƙare shi sun fahimci hatsarin malamai, wato su a wajensu duk al'umma da take da malamai na addinin musulunci al'umma ce mai hatsari a wajensu. Kuma mun faɗi hanyoyin da suka ce za a bi wato a raunana tasirin malamai, an gane ko a cikin al'umma. Sun faɗi hanyoyi daban-daban wanda biye saurari wancan karatun zai ji shi daga cikin hanyoyin da aka bi suna daga ciki shine wato a yi ƙoƙari a ƙirƙiro tsarin diplom wanda shine zai maye ma matsayin ilimi, wanda idan muka duba wannan ƙalubale ne ba wai a fagen ilimin addini ba, har da fage na ilimin duniya. domin da yau mutane suna da diploma ba su da nivo ba su da nivo to in babu nivo kuma babu aiki wanda kuma shine yau mu kasance halin mu a cikin raunin ilimi na kasashe mu saboda ba a hankalta ma experience ba a hankalta ma intelligence ana hankalta ma diploma har wani ke cewa idan ka je kasashen turai kana neman aiki Europe sai a tambaye ka wani diploma kake da shi idan ka je kasar America ko China kana son idan ka zo Africa kana neman aiki sai a tambaye ka kai dan waye waye turo ka ko ba ka da bane ko dan wani party kake ko ba haka ba ko mi ka zo da shi party kenan shine party da English ko kai dan waye ko dan jihar waye dai waɗannan abubuwan su ne za a tambaye ka ba ruwan su da kai karatun ka iya ko baka iya ba amma idan ka je a China abinda za a tambaye ka da America ni za ka iya yi saboda su suna hankalta ma ilimin da experience su kuma ture suna hankalta ma diploma mu ko Africa ana hankalta ma waɗansu ababe waɗanda muka faɗa kenan wannan illa ce wanda ba wai fagen ilimin addini ba har da fagen wato ba fagen ilimin duniya ba har da fagen addini suna son waɗanda suka yi karatu a jami'o'i ko da ba su yi karatu ba na addini ko da ba su da nivo ingantacce su zamanto su ne madadin malamai to wani yana da diploma a baya ne na makarantarwa abinda ba ya sani ya tarwatsa sannan kuma akwai abinda bai karanta ba bai san shi da kyau ba kuma an ce shi ne zai magana da sunan addinin musulunci su malamai su zo ƙauyawa ne su zamana bayansa kaga akwai matsala shi yasa wannan tarko ne daga cikin tarko da suka yi yadda za su yi a ƙari da malamai ya zamanto kullun doctor shi ne ba zai magana da sunan malamai akwai doctor wanda ya yi karatu a hannun malamai kuma ya yi karatu a jami'a kuma yana bincike yana amsa sunansa na doctor in muka ɗauki yanzu mufti na ƙasar Saudiya ai doctor ne kuma sheikh ne ba abin da yake hana su haɗu ina fata an fahimci to sun faɗi dai hanyoyi daban-daban daga ciki waɗanda za a bi a yaƙi malamai shi ne a samun musu maciya maciya ƙarƙashin gwamnati ko a justice ko ko a kawo cikin lakon-lakon na franco arab yadda za a samu su masu rinka sadewa cikin al'umma wannan abin da suke samu hanya ce ta a wani lokaci a taka musu burki ga wani musu game da wasu al'amura to mun faɗi abubuwa daban-daban da yake ba maudu'in mu bane har aka kawo ga cewa wato ya kamata a rena matsayin malamai kamar etudiant da suke karatu don le école francophone su ɗauki cewa shi wannan karatun bai kai al'umma ba wanda sun ci nasara a wannan za a ce muku malamai ba su da solution game da al'amarin duniya lahira suke don ce kullum sai su ce in an mutu to ba su da maganar da za su faɗa game da duniyar yau wanda kuma wannan kusur ne da yawa daga cikin ɗaliban ilmi masu da'awa suka ki karanta tarihin duniya suka ki karanta wato siyasoshin da ake tafiyar da duniya da tarihin musulunci da wannan wani lokaci suke magana sai zamanto suna magana ba akan abin da suka sani ba wanda shi yasa sai a ce malamai ba su da izinin su yi magana kan economy ba su da izinin su yi magana kan istuwa ko kan sociology ko waye wanda asalin su ilmin muka ne waɗanda na musulmi ne lokacin da musulmi suka zama a ture suka karantar da turawa waɗannan ilmin muka daga cikin hanyoyin da suka ce za a mayar da malamai ƙarƙashin wato gwamnati kenan ko akai malam justice tare da judge ya rinka duba waɗansu abubuwa ko kuma malamai a kai su ƙarƙashin masarauta a ba su matsayi saboda wannan zai sa wani lokacin sai su matsayi yana shagaltar da ɗan adam ma daga bincike da ilimi galibi idan aka ba mutum wato wani matsayi ko alkol sai kaga ya daina karantarwa shi yasa malamai masu wayo sun fi son karantarwa ko kuma ɗan biro na lokaci taƙaitacce amma su je su karanta su domin lokacin da kake zama zaune ba ka karatu to kullum ilminka baya ne yake yi daga ciki kuma suka ce a yi ƙoƙari duk wani malami wanda yake gawurtaccen malami ne in bai shiga ƙarƙashin gwamnati ba bai shiga ƙarƙashin sarakai ba shine a yi ƙoƙari ya san ƙarƙashin wani mai kuɗi ya zama to ƙarƙashin wani mai kuɗi shi yasa in wani abu ya taso idan zai ce wani abu sai a ce mai kira shi mai kuɗin ba shi malamin za a kira ba sai to malamin ka ne ka taka mishi buki to kun ga idan justice waggata bature ya kamata an ka ce ya kamata ta zamanto independent ma'ana independent babu ruwanta da gwamnati, babu ruwanta da komai, abinda ya bayyana na shari'a shi za ta tabbatar. To ai malaman addini su suka fi cancanta su zamanto independent, domin wanda zai faɗin abinda Allah ya ce da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa, shi ya fi cancantar ya san independent. Ba wani hujja, ba wani dalili, a'a shi malami na kowa ne, kamar yadda asalin jagora na kowa ne, kamar asalin wato mutumin da duk Allah ya ma baiwa cikin al'umma na kowa ne. To amma daga lokacin da malami ya kutsa masha'anin gwamnati ya shiga sosai, kuma ya dogara da wannan abin, don mushkilar wajen dogaro ne, a malami yana iya mu'amala da gwamnati, ya ba ta shawara, ya ga mata abubuwan da suka dace, wannan ba laifi bane. Malami yana iya mu'amala da masu kuɗi, ya ga musu abin da Allah ya ce, an gane ko? Amma idan ya zama to a shi karkashin su yake, to na an samu matsala, an samu matsala. To shi yasa sai suka ce ayi kokari, domin duk lokacin da mutum kamar mai kuɗi ko mai mulki ko malami ya fara magana kan buƙatarsa ta karan kansa, entire personnel ko individual, to daga nan mallamta da kuma jagoranci ya rubuce. Bai dace ba mutumin da aka ba jagorancin al'umma ya koma tunanin shiya zai shiya amfana da shi da iyalinsa da magoya bayansa ya bar sauran jama'a. Wannan daga lokacin da aka kama wannan hanyar, an karkace ma hanya ta jagoranci na gari. Daga lokacin da mai kuɗi yake tunanin ya zai samu makudan kuɗaɗe, amma bai tunanin ya za a yi al'ummar da take aiki ƙarƙashinsa da kuma al'ummar da yake cikinta ta amfana da shi, daga nan mai kuɗi ya zama ɗan capitalism, ya zamanto matsala cikin al'umma. Kasuwanci halatu ne, in ka samu kuɗaɗe a cikin al'umma daga cikin abin da ake so da kai, duk lokacin da wani tsanani ya taso a ga taka gudunmuwa. Kun ga mun ga wani abin ban mamaki a cikin ƙasar nan, ana cewa an liƙe iyakoki frontier, sai pre na shinkafa, shinkafa yi gwamnati tashin gwamnatin zaki. Yanzu ne ake buƙatar a sauƙaƙa, yanzu ne mutane suke buƙatar sauƙi, sai abubuwa suka tashi. Waye zalunci? Allah bai zalunce mu ba, mu ne muke azabtar da kawunanmu da kawunanmu. Haka duk shekara in azumi ya kama irin waɗannan matsalolin muna ganin su. To ba laifi ka ci riba, amma kada ya zamanto ribar ita ce abin da ka saba gaba. Kai ko mutane za su mutu, kai dai ka ɗora pre ko price wanda kake so. To kaga wannan an karkace, ka koma kana kallon interior individual, ba ka kallon na jama'a. Bai dace a ce kana da kamfani ba mutane na aiki ƙarƙashinka, sai kai musu biya salar, wanda salar kin nan bai taka kara ya karya ba. A'a, turai idan za a ɗauke ka aiki za a kula da lafiyarka, iyali nawa kake da su, kaza kaza, a ga yadda za a yi dai a taimaka maka saboda ka ji daɗin aiki. To amma ƙasashenmu na Afirka da ƙasashen Larabawa, matsalarmu shi ne idan aka ɗauke ka aiki, abu na farko salar ɗin da za a yi maka, da za ka shekara 100 kana aiki, ko me za ka samu aiki ba galibi. Abu na biyu, matsalar kuma da wata matsala za ta same ka, a yi tunanin cin ya kamata a yi wani ɗan kes, ko da dala 5-5 ake jefawa a sati ko a wata, wanda idan wata matsala ta taso mu mai aiki a wurin a taimaka mai, a'a, kana samun matsala za a kawo wani ne madadinka, kai ka rayu ko ka mutu wannan can wani sha'ani ne wanda kai tsakanin ka ne da rayuwarka. Kun ga wannan akwai matsala, kinan dole sai ya zamanto a'a ana tunani. Sannan ƙasashen Afirka da ƙasashen Larabawa, mushkilin da muke fama da su, aiki guda ake ɗaukar mutum, amma aiki 20 yake yi ko 15. Za ka ga an ɗauki mutum gadi, shi ne mai gadi, ana nan yana gadi, kuma sai ya zamanto shi ne mai wanki. Ba laifi bane ya wanki in za a biya shi, amma sai ka iske yanzu gadin da wanki duk sun haɗe su tafi tare. Ana nan sai a samu wani aiki kuma a ƙara mishi, shi ne mai zuwa kasuwa, shi ne mai shara, shi ne mai sayo ma yara kaza, shi ne mai kai yara makaranta, ya koma direba kuma shi ne direba, shi ne mai gadi. Ayyukan sun yi yawa. To irin wannan shi ne yana daga cikin me yasa masu hali suke wannan, saboda suna kallon entire individual, ta kansu da kansu suke yi, bayan ko sun samu dukiyar da ta ishe su, su warata su ji daɗi. To haka malami, daga lokacin da malami ya fara tunanin shi ya zai yi ya zauna ƙarƙashin gwamnati ne, karkashin masarauta ne karkashin masu kudi ne amma mu'amalar da yake yi da su shi ba tunanin shi al'umma ba a shi ya za a yi rayu ingantaccen rayuwa sauran duk abin da ya saura mutane su rike ba kansu can gare su ta kare to akwai matsala shi yasa kuke ganin malaman da ke cin nasara a rayuwarsu su ne malaman da suke maganar yadda al'umma za ta ci nasara amma malamin da rigar shi ta sha mishi kai motar da zai shiga ta sha mishi kai yadda zai samu abinci ya aje a gidansa ya ce ya koshi ba ruwan shi da abin da zai kai al'umma gaba za ku iske waɗannan malamai kullum galibi su suke son su manne an gane ko su zamanto malamai ne waɗanda suna tare da gwamnatoci suna tare da 'yan siyasa suna tare da masu mulki suna tare da masu kuɗi su dai kullum a ɗanɗan musu ba za su ka taɓa jin sun yi nasiha ba kan wani entere ko wata matsala ta al'umma saboda suna ganin abin da suke samu can zai tsinci to shi yasa turawa suke son dole malami ana buƙatar a cikin waɗannan abubuwan ya zama to ƙarƙashin ɗaya kuma in muka ce wannan ba ya tsaya ga waɗannan ba a yana yiwuwa malami ya zama to yana da furoje yana aiki tare da furoje to ta ƙarƙashin wannan furoje ana yi masa tasiri na fata ana fahimta ta ko ya samu wasu harkoki da yake gudanarwa to waɗannan harkokin dole sai ya taka tsantsan da su domin ya kamata lokacin da za a ce ga abin da Allah ya ce ba zancen a hankalta ma wani ko wani ga abin da Allah ya ce wanda ya ji zai iya ɗauka ya aiki ya ɗauka ya aiki fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaitir to wannan agurguje ɗan uwa musulmi wannan hanyoyi ne da turawa suka faɗa yadda za a yi tasirin malamai wato ya ragu cikin al'umma ko ya yi rauni shi yasa kuke ganin waɗansu malamai har sun kai inda ba su da kima cikin al'umma sun ɓata ma sunan waɗansu malamai dalili kuma saboda fadanci da ya yi musu yawa at-tamalluk fadanci gun 'yan siyasa fadanci gun masu kuɗi fadanci gun masu mulki shi yasa ba su da kima a cikin al'umma idan wata matsala ta taso sai ka suna ƙoƙarin kare mutumin da ya aikata kuskure a shi kuskure ba a kare shi ko kai kai yi kuskure ka yi kuskure me ye matsala dan adam kake malamai suke cewa ba aibi bane mutum yayi kuskure abinda shine aibi dan adam ya gane kuskuren sai ya ce ba zai gyara ba sai ya koma yana neman wadansu dalilai da zai iya kare ƙarya to wannan kuma ai an shiga mummunan hanya Allah ya mura kariya makiya na biyu na turawa sune al-hukam masu mulki in ni ce masu mulki kala biyu ne akwai masu mulki na zamani shugaban kasa mataimakin shugaban kasa 'yan majalisa le DG le minister ko kuma masu mulki na gargajiya to su masu mulki na gargajiya sarakai da aka zo aka yi yaƙi tsakaninsu da turawa su ne ke jagoranci to amma sai mulki ya sulkuce musu ta fuskar an yi fito na fito kuma ba su da makaman da za su iya yakar turawa haka ne kuma haka ba kenan da kasashen larabawa da kasashen afirka suna bin annizamul malaki tsari na sarauta royal sai turawa suka yaƙe su suka fifisga suka cincira waɗannan masarauto sai suka kawo tsari na eta annizamud dawli ba sani ko muna fahimta ba annizamud dawli ko ga yanzu kun ɗauki Niger masarautu ne da dama an ka cincira masarautar Borno tsakanin Difa da abin nan Maiduguri masarautar Zandar da masarautar Daura aka cicciro masarauta ta Katsina da ta Gobir aka ciccira masarauta ta Sheikh Usman bin Fodi Sokoto aka ciccira masarauta ta Arewa aka ciccira daga cikinta masarauta ta abin nan Zabarmawa aka ciccira a cikinta masarauta ta Gurmawa aka ciccira masarauta ta Tubawa tsakanin su da Chadi aka ciccira masarauta ta Azawad ta buzaye wanda ita ce za ka ne ta cikin Mali tana cikin Sahara ita ce cikin saura cikin Niger ita ce saura cikin Algeria aka ciccira waɗannan masarautun da aka ciccira su sai aka haɗa su sai aka yi musu shugaba guda mai gida aka kira shi le président de la république kina an tashi daga an-nizam al-malaki ila al-nizam ad-dawli to su sara kai turawa sun fadi da karewa da su abu na farko aka ce to kada a hana musu su samu wani kaso na jagoranci cikin al'umma domin dan adab a al'ada yana hankurin hasara ekkadan amma bai hankurin hasara ta gaba daya idan yanzu misali a ce mutum yana da miliyan 100 misali ne ke bayarwa sai aka ce yayi hasara ta miliyan 50 ko an kwace mishi miliyan 50 ta zo da sauki ko amma an kace duka miliyan 100 za a kwace an kawo matsala to sarakai idan aka ce an ruguza masarautu to matsala bi za ta taso matsala ta farko shine cewa revolution da tashin hankali ba zai kare ba na biyu akwai matsalolin da idan suka taso mai mulki na siyasa ko mai mulki irin na soja na tsarin turawa bai iya kashe wannan matsala domin kowace al'umma tana saurara ma shugabanta kuma su waɗannan mutanen sun san wane dan wane jikan wane to sun san yadda ake kashe tarzoma shi yasa kuke ganin idan rigima ta yi ƙarfi cikin ƙasa jami'an tsaro su iya kashe ta dole sai su waɗannan mutanen sun sabaki idan suka yi magana a cikin kowane yanki nasu sai kaga an saurara musu babu cewa babu wanda zai bi jirewa dan ita al'umma ba yiwa ba a samu kangarari ba wannan a rayuwa ba a samu wannan al'ada ba dole sai an samu wanda zai kangarewa amma dai galibi ta hanyar su ana iya samu a shawo kan matsala to wannan na biyu kenan kaga an riga an bar su sai aka ce to ku zo ku yi naku akwai wani bangare mun bar muku akwai wani bangare ko mun hana shi shikenan sai aka ci gaba da tafiya ana tafiya suka ce to za su yi maganin su wannan khutba ce nake ba ku ya za a yi a kare da sarakai shi aka ce to yanzu sai aka kirkiro boko ko lakol lakol musa ana sawa ya lakol da aka zo da ana sawa yara a lakol ko a boko sai mutane suka kiba da ƴaƴansu ko ba garan bane sarakai da aka zo wajen su sai suka ba da ƴaƴansu sai suka ɗauka ƴaƴan bayi suna bayarwa ko da aka jima ƴaƴan bayi sun fara rika kasa komandan minister yanzu sai sarki idan dan bawa ya zo ya wuce ƴaƴan shi da kanshi yanzu yana alfahari a ce wannan ɗansa ne bai ma cewa dan bawan shi sai suka gane cewa turawa sun yi musu banna sai suka kwashi ƴaƴansu sai suka tunkuɗa su cikin lakol sai bature ya ce to babu matsala tayi ina jiran yanzu da aka sa ƴaƴan lakol suka ci gaba da karatu ƴaƴan masarautu suka ci gaba da karatu sai da suka je suka yi boko suka yi boko suka yi boko an gane ko to sai yanzu sai suka kirkira musu matsala biyu asalin mulkin bature bore ne ga sarakai ya kwace musu mulki abu na biyu yana son cikin ruwan sanyi ya kwace musu mulkin amma abin bai yi cikin gaugawa ba irin mu bane suna da khutba ta shekara 50 ta akwai ta 100 akwai ta 200 akwai ta 250 to yanzu su ɗan bokon yanzu wayayyin talakawa ne waɗanda bature ya waye ma kai ta fuskar da ba sa tsoron masarautun su a da ana tsoron masarautu amma yanzu an ɗauki ƴaƴan talaka an sa sun yi lakur sun waye sun san droit de l'homme da suka tafi suka bar mulki su turawa sun bar waɗannan ƴan bokon matsayin wakilansu da za su kula musu da waɗannan makiyaya da suka yi yaƙi da su kakka sa tsammanin akwai masarautar da tammance da iyakokinta wannan kasa kakka sa wannan tsammanin amma bindigar gendarma da bindigar soja da ta polis ta yi takobin dogari kanshi shi yasa sai suka yi kwancinsu ba yadda za a yi to yanzu ya za a yi a kare da masarautu sai aka ce abu na farko yanzu tunda sun ba da ƴaƴansu an huta sai ya zo yanzu idan sarki ya mutu ga ɗan sarki wanda ya yi lakol ko boko ya karanta turanci na turawa ga ɗan sarki wanda shi bai yi boko ba amma dai shi ma dan sarki ne wa zai samu wanda ya boko me bambancin su bokon kenan bature ya kwace mulki ya ba su mulki ta hannun dama ya dawo ta hannun hagu ya kwace saboda yanzu dole yana daga cikin criteria ko mun so ko bamu so ba kana gane cewa dan bokon nan ya fi tasiri abu na biyu dan bokon nan yana yiwuwa shi dan masarautar ne tun lokacin da yaje ya bar garin ma bai san kowa ba bai san tafiyar masarauta ba wani ma turai yake amma yanzu idan aka je takara ga wanda yake cikin al'umma ya san tarihin al'umma yake kishi al'umma yake taimaka ma al'umma wani na can wani tana yawa shi na Faransa ko Ingila sai a ce dole wannan mai jin turancin ko mai jin faransancin shi za a ba idan ya zo shi bai ba sa tsarin gidansu ba bai san martaban gidansu ba tana yiwa a gashi ba a gashi can wajen wasu shashasha yana zamana yana shan shayi shi ya shake shi to yana ta gadi ta ga hanya ce ta surukuza darajar waɗannan gidajen kuma ta hanya ce da yanzu sai mai jin yaren su ke zama wannan wurin sun kaci abinsu mun fahimci wannan da kyau abu na gaba ya za a yi a samu sautu su zamanto ba su da kiba ba su da daraja shi ne kamar da aka sa malamai gaba a kashe tasiri su a cikin al'umma shi ne a yi kokari siyasa ta zo ta shiga idan siyasa ta shigo marmakon sarki uba ne na al'umma ka zo za ka kamfani ɗinka ba ka dama ka zo ka gaida sarki ka bashi matsayin shi wanda Allah ya bashi ka shiga ka yi ma mutane bayanin tsarin siyasarka haka ne ko ba haka ba amma yau da gobe sai ta sa dole sai an tilasta sarki ya bayyana wa yake goyon baya cikin 'yan siyasa to wannan sun yi shi da gangan saboda daga lokacin da na gaya muku shugaba ko malami ko mai kuɗi ya koma kariya intérêt individuel ya bar intérêt général lokacin zubewar kimar sa yayi ya ba wanda zai kare maka mutunci kai ka dauki wannan hanya to yanzu shikenan sai suka ce musu kai sarakan na karkashin ku suke duk lokacin da kuka ga dama akwai wani tsari minister de l'interieur ana iya zakkowa in sarki yayi kaza a cire shi sai a zo a rubuta takardu kun san sarauta da guba take da sarki da dan sarki da dan sarki da sarki da sarki da malam da malam kun san dai da take akwai adawa sai a zo a rubuta takardun ƙarya a ce sarki yayi kaza ko kuma tana yiwa ya aikata ma amma wa ya kawo kuskuren wa ya san yayi shi sai nashi sai a cire sarki da ko sarki sai ya mutu in an cire shi in aka ga dama in wagga siyasa ko mulkin da ko mulkin soja wanda ya dora wannan sarkin ya tafi sai a dora wannan a kawo shi kaga abin ya zan wasan kwaikwayo yanzu waɗannan mutanen da da in suka faɗi magana ana jinta to turawa sun samu mutane sun yi boko ƴaƴan su ba sarakan sun yi boko sun waye sun rena gidajensu gidajen iyayensu sannan kuma ƴan siyasa an sa suna wasan kwaikwayo da su sai zamanto wannan tasirin da suke da shi a cikin al'umma an raunata shi shi yasa zaka ga in an san fatin sarki shi dan adawa ba ruwan shi yanzu ba sarauta yake kallo ba fatin yake kallo sai ce su ba wanda ya wani mutum wanda ya isa zo ya musu kaza ya musu kaza ya musu kaza mun ji wannan da kyau to kun ga hudda ta makiya na biyu na turawa yadda za a karewa da su a cikin kasashen mu nukta makiya na uku sai al'aba iyaye su kuma iyaye dama dan adam yana da jagororin da suke jagorantarsa wuri na farko wanda ake gina tarbiyyar dan adam shi ne gidansu daga nan in ya fara girma ya je makaranta malami zai kula da shi idan akwai wani abun da ya shafi laifi ko abin nan akwai hukumci na masarauta wadda za ta yin hukumci to yanzu an zubar da kimar malamai waɗanda za su ba shi karatu an zubar da kimar jagora na yankinsa yanzu kuma sai a zo a ruguza kimar waɗanda suka haife shi za su tarbiyyantar da shi kaga daga nan an samu ɗan adam wanda bai mutumta wata ƙa'ida a cikin al'ummarsa bai mutumta iyayensa ba bai mutunta malaminsa ba da addininsa bai mutunta jagoran shi ba matasan nan kenan sun zan ƴaƴan baturi wato an kawo su da shekara 7 basu ma iya yare iyayensu da kyau ba an ba bature tsarin bature tunda ko baka ba bature ba tsarin bature ne zaka kai ali sai a cika musu kart memoir fit da tsarin bature shi yasa ba su ta ruwa musamman ƴan boko da nan su kuma iyayya za a yi a kare da su lokacin da bature ya yi mulkin mallaka bai jima da tafiya ba da ya kawo tsarin boko to ko kafin ma ya tafi matsalar da suke fama da ita mutane sun ce kada a kai ƴaƴa malamai sun ce kada a kai ƴaƴa boko suka kirkiro Franco Arab da Islamic study matsala ta biyu shine dan Afrika ya dogara ne ka cokan galibi da noma in aka yi noma magana ta daga ita kare in ba yanzu da aka haifi matasa ba suka je suka yi lakol suka yi boko suka samu diploma a Niger duk iranian din gada aka hudu ba ruwan mutane da iranian abinda a iranian Niger shi ne Allah shi ruwa a yi haci a cika rungu da haci in dai an ka cika rungu da haci da dawa da masara da aya tun da muna maraɗi to iranian da print iranian ya tashi kai ya tashi a fitar ka a fitar uwa ɗaya uba ɗaya to murkushar iyayenmu da sun samu haƙin shi kenan ai shi ne iranian a zo a ajiye cikin rumbu a rika ɗebo ana ci ana sallah ana karatu a jire malakul maut sai faransa ta ce a sa yara lakul aka sa su yanzu suka yi faransai suka yi angle kuma su ba su iya noma ba kuma ba su son noma kuma ba su yarda da noma ba kuma yanzu ga su da doctoral and chômage kuma sun yi turawan faransa son jin daɗi domin lemu wanga namu wanda muke sha wanda ake sa wa yuka ko a matsayi ba su iya shan shi yanzu haka dole sai an samu wani dan abota ɗin na'ura a matse musu shi sannan an matse a sa cikin van ba su ishe shi cikin moda a sa musu dan glass sannan kuma a kawo musu wani dan tsinke ne na wani su kafin amma in ba haka ba yanzu irin wanga ba laihinmu ba ne faransa ba laihinmu ba ne ingila ku kuka ce a koya musu wannan tsari sai suka ce to in kuna son boko ta yi ku kirkiro Franco Arab a sa larabci a sa faransanci ko a sa english a sa larabci sannan vacance lokacin vacance hutun shekara to ya zamanto a lokacin da ake noma ne saboda har yanzu ka tambayi mushen ƙauye idan aka yi ruwa lakon sai ka aza yaki an kai da yawan mutane sun tafi zuwa noma shi yanzu mutumin ƙauye Allah shi ruwa ana zancen noma ka ce mai lakon wallahi bai yadda ba ƙauye har yanzu akwai wannan matsala mun fahimci wannan sai dai su yi ƙoƙari an kai biletan premier trimester yaro ya samu dozin trimester sai a hada da wancan not ta premier trimester dozin trimester a hada a caccakula a dai bashi abin da za a bashi makircin Franco Arab mala ya ce a ɗan yi bayanin shi saboda kamar can wancan karatu da aka yi an yi bayaninsa amma ba mu son mu tsawaita mutane da ba su yadda ba a sa ƴaƴansu karatu na boko saboda an ɗauke shi kafirci musamman wancan lokaci irin su Niger da sauransu duk jahohi ne na France za ku ga kamar mutanen Togo da Benin su ne suke karantarwa don da ya yi lakwal a farkon wancan lokaci ya san su ne da yawansu ƴan giya da yawansu kafirai ne ma arnali shi yasa mutane suka ke kai ƴaƴansu lakwal to musamman Niger sai suka ce a kirkiro tsarin Franco Arab tsarin Franco Arab sai suka fara a sa yi aka fara yin lakol ta farko arab ta farko abin nafsan wato sankantu me yasa suka yi wannan yanzu an zo an rubuta landi le premier kaza 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 domin kaza ko min nafsan kaza min nafsan sankantu nan kuma an zo an ka rubuta bismillahir rahmanir rahim sai aka ce kai abin da ake cewa kafirci ga qur'ani tare da shi sai aka dauko yaya sai aka sa su lakol kun ga wannan sun bude hanya abu na biyu sun ji malamai sun ce hada ƴaƴa mata da ɗiya maza su yi karatu a wuri ɗaya al-ikhtilaf haramun ne kuma haka nan bane suka ce to waɗannan fa ya kasa sai kun shirya sai suka ce akwai yadda za a yi sai aka kirkiro école garçon école de fille akwai su ko babu to eh an kai certificate an ka kare akwai college de fille akwai lycée de fille akwai université de fille sun kare da wannan tarko domin an rigai an wuce da ba farkon ne kake ta cece ku ce yanzu an shekara 6 da har kamanta an yi gaba to su iyaye an bar ba kansu aje a yi muku noman ku kuma a dawo a yi lakwa sai suka yadda a ci gaba da lakwa abu na biyu idan aka samu ɗalibin ilimi mai hazaka to lokacin da ya samu certificate ake so a raba shi da garinsu an gane ko sai a ba baban shi kuɗin masu noma ba mutum guda ba ne sai gaskiya an ba shi kuɗin ɗan noma 10 ko 20 ko 30 sai ya je ya ci gaba da lakwa daga nan da aka ce ai shi ɗan lakwa bai aikin gora kaga an halaka ɗan lakwa shi bai iya nemo abinci ba ya samu doktora kuma shi yana ganin baban shi ba ƙauye ne tunda bai iya faransa ba kuma shi kun koloma guda bai iya nemo ba bai iya nemo kare komai to ga wace wace irin wayewa ce alhali su noma a wajensu wayewa ne agriculture agriculture culture wayewa agri daga ya'yan ita banga kwaya ce wanda ake shibkawa agronomy legrain abinda ake shibkawa to agriculture wayewa ta saka kwaya a noma ta a samu abinci domin duk yadda ka iya faransai duk yadda ka iya angle in babu tuwon kali da kai su sun dauki noma wayewa a kasashensu mu kuma mun dauki noma kauyanci ne ana nan bature ya bari lokacin bakansa a yi noma lokacin dalibi ya dauke shi ya bar gidansu ya surinka ba iyaye kudi saboda a bar yaro ya je ya ce ya karatu bature ce duk ina zuwa ana nan sai aka gane dadin boko mutane suka fara saka ƴaƴansu ana tasawa sai da suka yi yawa sai aka ce to yanzu gwamnatoci ba za su iya daukan nauyin ɗan boko ba saboda ɗan boko sun yawa da a baka kuɗi a baka sutura a baka madara a baka abinci a yi kula da kai yanzu kuma aka ce gwamnati ba ta iya daukan wannan kaɗan ana jayewa sai aka ce to yanzu sai ya kulfi ne batun ya ce to ina zuwa da ku wanda da idan za a ɗauki ɗan shi a kai shi boko sai an ba shi kuɗin noma sai an ba su wasu indemnity ya yarda a kai shi wanda da idan aka ɗauki ɗan shi boko da ƙarfi zai je ya ga malamai ya ba su kuɗi a ba su kaji a ba su kwai a ba su rago a yi addu'a mallan sun ɗauke min ɗa yau sai gashi shike zuba miliyon dan ɗan shi ya karanta wannan abin Bature ya kwaci ki wannan mutumin da ya ɗauki noma da muhimmanci yau shike sai da gona wanda yake noma cikinta ya biya ma ɗan shi boko ko lakon sun tahi sun dawo ba cewa kai ba kai ba to ina banka to su iyaye yanzu ya za a yi a ƙari da su suka ce to idan aka yi tsawon shekaru za su tsufa idan suka tsufa mun ƙare da su nouvelle generation ta karanta yarenmu ta bi tsarin iliminmu ta muci su ko waɗanda suka yi yaƙi da mu suka yi ƴan ra'ayin riƙau masu riƙe al'adarsu masu riƙe addininsu ƴan ra'ayin riƙau cikin shekara 50 sun tafi duniya ta koma sabuwa mun ji wannan yadda za a ƙare da mi yadda za a ƙare da iyaye kenan yanzu idan suka mutu an ƙare da su in ma suka yi tsawon rayuwa to ƙauyawa ne ba su iya faransai ba ba su iya angle ba hatta da malami wanda ya karanta qur'ani ya karanta larabci shi a wajensu ba masani ba ne suna dai illiterate domin letter in muka ce letter alphabet su ne waɗanda abcd ko abcd ko ba karɓa ne to an angle da an faransai in ana so a samu contraire a wani lokaci ana ƙara waɗansu abubuwa for example wani lokaci sai a ƙara em possible a ce impossible possible impossible ko kuma a ƙara en ba em ba ko ne sabul en ko ne sabul wani lokaci a ƙara er régulier irrégulier wani lokaci sai a ƙara el sai an ka ce illiterate mutumin da bai iya karanta haruffa na turanci ba su a matsayinsu kuma jahili ne shi yasa idan ka ji ana fiddo alƙalumma na majalisar dinkin duniya ana lissafa adadin waɗanda ba su yi karatu ba ya ɗaukaka ƙwarai da gaske ana nufin hadda malaman ƙur'ani ba a ɗauke su wani abu ba saboda shi wajen bature ilitre ne to amma in ba mu cewa komai wanda bai san Allah ba shi ne ilitre ko ba ka da bari wanda bai san Allah ba shi ne ilitre sannan wanda yake zuwa a premier ya zo cikin shafitar na filosofi shafitar na religion ya yi tambaya ya ce est-ce que Dieu existe wai tambaya shi da wai akwai Allah to wagga tambaya da Abu Jahl na raye shi da aba ita ya bada amsa don Allah ya ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard yaquluna Allah lokacin da wannan ayat ta sauka Abu Jahl shi na raye Allah ya ce da za a tambaye su kuma Abu Jahl shi na cikin su da an tambaye shi wai ya ce Allah kai da shi Abu Jahl ya yi filosof su da suka shakka ko kusuce babu Allah sannan ya za a yi wanda yake tambaya eske akwai Allah ha ai kalifiyan ilimin shi a ce c'est la merde de science a c'est la merde d'ignorance wannan shine hakikanin abin da ake ciki to kaga yadda suka shirya ba iyaye kenan a gurguje saboda lokacin mu ya fara matsowa yadda suka shirya yadda za a diskalifiyan iyaye kenan su zamanto nan da dan lokaci ka tana za su tsufa mutum ya tsufa takan sheke yi ni zai iya yi cikin gida sai ga da abubuwa bai iya magana balantana dan boko wanda yake ganin baban shi ba wani abu bane ni ya za a iya tsaya saurare shi ma sannan ko ta fuskar karfi ma idan wani tsufa ya zo ya za ka yi ma da ƴaƴa kacin da ko magana ka daga murya ba ka iya dole in babu tarbiyyar addini an kare to yadda waɗannan maƙiya guda uku yadda turawa suka yi kalkil da tsari yadda za a ƙarewa da su sai na ƙarshe na hudu su ne mawadata mawadata an gane ko masu kuɗi su kuma yadda za a ƙare da su shine duk lokacin da ake son a ɗora musu wani abu kasan shi mai kuɗi yana iya mutunci da kai ta kowace hanya ba bai so a ɗauko zancen kuɗi in kana son ka zama abokin mai kuɗi shekara 100 ba ku samu matsala ba kakka yarda matsalar magana kuɗi ta shiga tsakanin ku da kanki za a shekara 100 wallahi ba ku samu matsala kai yi sake magana kuɗi ta shiga tsakaninka da kai da shi to shi kenan ka riƙe wannan na gaya maka mai kuɗi in ka ga shina mu'amala da mai kuɗi wa junansu ne amma kai da ba mai kuɗi ba bakinka da shi muna lafiya lafiya lau kakka taɓa yarda ramtomin ba ni to ta ƙare abu ta karkar mai kuɗi ta ƙare in ya ga dama shi ne ya ga dama ya ce maka wani ga wani abu ka ce Allah saka da alkhairi amma ka zo ka ce mai ina da matsala kaza ko ramta min kaza ko kai kaza wallahi ko shi ya aihe ka wallahi kuna samun matsala shi yasa wanda suke cewa idan kana son babanka yana da kuɗi mai kuɗi ne ko kuma da cizo misali in mutum girma ya kama shi to in kana son ku samu matsala da shi ka kiyaye abubuwa guda uku na farko ka kiyaye amarya shi don ko gatari ya akwai wallahi na sarika da shi don cizo ba a taɓa mai ƙaramin mata ta yi saboda ita ce rayuwar tashi bari sai le danger abu na biyu ka ci ɗan shi ƙarami wannan wanda amaryar nan ta haifa ko ɗan yaron nan ƙarami wallahi kan shi shi na ya ɓatawa da kowa duniya na uku ka ci aje shi in ka kiyaye waɗanda abubuwa guda uku ko addu'a zai yi ya kama sabon albarka ai kai ba ka bai da damar albarka irin ka amma in kana taɓa waɗannan wallahi na tsini ba ai hatta kuma kai ka ja saboda kai ka taɓa inda ba a taɓowa mu gaba kanmu gaskiya ko ba haka ba to su ba su kuɗi duk lokacin da suka yunkuro akwai empo an ga dama a baka shekara 30 baka biya empo ba ruwansu da kai ba wai sun manta da kai bane takardu da nan radda ta taso kace a'a sai a dubo maka shekara kaza baka biya ba 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 duka wusu kai ko duk waɗannan kuɗin ko da dukiyarka an ka tattara watakila ba za ta biya ba ko ba ka da bane watakila ko da za a amshi wannan dukiyar to ni za a barka da shi wannan shine system yanzu da aka dauka na rufe manyan makatib wuraren da ake sayar da litafai a kasar Misra. Yanzu Misra ana ta kulle makatib na sayar da litafai. Me ye sirrin? Egypt. Shikenan makatib an shekara 50-60 ana sayar da litafai sai a turo AMPO. Idan suka zo sai a ce ina takarda ma ta asalin wannan wurin. Tana yiwa kakanku ne mai buɗe wurin. Takardun ina suke. Babu sai a ce to in babu takarda. Dole ku sayar da zakuyi ko ku yi wantar litafai ko ku sayar da zakuyi. Babu takarda. Kuma da gangan aka yi haka. Na biyu in akwai takardar to tana yiwa kakanku da babanku sun shekara 30 ba su biya wannan abin nan ba haƙƙin ƙasa duty. Sai a zubo muku shi. A ce sai kun biya babu sai a ce ta kulli yanzu da yawan makatib suna na Amisra ana ta kulli su ta wannan hanya system ne na baturi shi yasa bayin wasu abubuwa ba kai ba kaka sa tsama da sun mance da kai duk abin rubuce yake to ta haka aka controlling masu kuɗi saboda jangali da dora musu waɗansu abubuwa wannan dole za su ja da baya to kun je da turawa suka tsara yadda za a mallakar waɗannan mutane guda hudu abu na ƙarshe wanda za mu karkare da shi shi ne cewa duka waɗannan guda hududdin da kuka ji na faɗa an gane ko shi ne waɗanda suke tare da al'ummarsu hatta da ƴan bokon da masu mulkin siyasa da masu mulkin soja idan suka kasance ba za su bi tsarinsu ba to su mamakinsu shi yasa tada maka rebel a cikin ƙasarka ko kai soja ne ko kai farar hula ne ba matsala ne gare su ba su suka kashe tsarin masarauta suka kawo tsarin gwamnati kuma in gwamnatin ta kauce musu za su tada mata ƴan tawaye ko a yi mata juyin mulki ko a yi kaza saboda ta kauce ma alƙiblar da suke so da shi yasa duk malaman da kuka ji muka ce da malamai da iyaye waɗanda suka kauce ma tsarin su ƴan ra'ayin rikau su ne ake ganci amma wanda ya fi tsarin su yayyade ya bar al'umma sa ya bi tsarin su ba gara ta rage ta kai to sirri na karshe wanda da shi zamu karkare me yasa waɗannan ababen suka fi tasiri a renon Faransa me yasa tasiri na tasiri ga malamai da jagorori da iyaye abin nan yafi ƙarfi a ƙasar Faransa saboda akwai abubuwa guda biyu a gurgurji da nake son na faɗa abu na farko baturen ingila bature ne wanda ya zufa ƙarfinsa ya dukufa akan ƙere-ƙere lang scientifique c'est l'anglais baturen ingila ɗan kasuwa ne economy abinda da rashi ke da amma shi baturen faransa ɗan literature ne ya ƙware wajen iya magana dan sociology ne ya kware wajen sanin zamantakewa da yadda ake kitsa sharri a cikin kasashe cikin minti 10 Faransa na isa kasa ta kama da wuta dauki misalin Rwanda sai da suka yi kashkashi wanda bai da iyaka Mugabe Ingila ta mulkin Zimbabwe amma Mugabe yayi kiyayya ya fito na fito da Ingila kuwa da lafiya ba shugaban kasa wanda zai fito na fito da Faransa cikin yarenon Faransa ya kuwa da lafiya ko sai ku ture ɗaya aka samu shi ma sun yi ta kokarin yi masa juyin mulki ku samu sa'a to me yasa wannan saboda wannan yana da alaka da juyin juya hali da an kai a ƙasar Faransa a 1789 a 1789 aka fara revolution française ta shekara 10 sai zuwa 1799 ta ƙare shekara ɗai kafin ya zama tomin bisan wasu da cewa bishin ta maka hin ba a hankali ya sake kwanta zai ta kawo don tomin bisan wannan ƙasar borin da ta yi shi ne suka ce abu da kwastin shi akwai crise politique akwai matsala ta jagoranci akwai crise social akwai matsala ta zamantakewa akwai crise economic wato matsala ta mai tattalin arziki da suka tashi suka yi wannan bore mutum uku suka yi ma wannan bori na farko sarakansu don da faransa sarki ne ba shugaban kasa ba su suka fara republic rayar da mulkin jama'a suka kashe sarkin ila etude decapité suka ɗauko kanshi suka tatse suka sa a saman tangarau abu na biyu wanda ke cikin zalunta su dalilan tashin wannan revolution shine malaman coci na wannan zamanin sun hada kai da sarakai suna cutar su kuma sun ce ba a kirkirowa wani abu wanda ya saba ma bible da kai wata na'ura sai a ce wannan ya saba ma bible a kashe ka to kun ga da wannan su kuma suka ce to waɗannan mutanen musu cancanta abu na uku masu kuɗi saboda masu kuɗin da su aka haɗe talakawan faransa da kawai ba matsayin bayi suke suna cikin gonaki ne suna masu kuɗi aiki su kuma masu kuɗin ba sa auratar da ƴaƴansu sai tsakanin su da masu mulki da kuma malaman coci saboda su ne ke da faɗa to shi yasa da revolution française ta yi déclenché suna da proverb suke cewa a kamo sarki a ciro a shaƙe shi da hanjin malami suna nufin fasutar ke da malamin coci domin sun haɗa kai sun cuce su to shi yasa in kuka duba har yanzu waɗansu ƙasashe na turai ai sarakai ne sai dai sun kawo canje-canje prime minister shi ke kula da tsare-tsaren mulki shi sarki na can matsayin shugaba belgium akwai sarki kuma haka nan bane holland akwai sarki kuma haka nan bane ingila akwai sarki kuma abu to amma france no ƙasa ce da ta tashi a kan bore shi yasa duk inda ta yi ma mulkin mallaka yadda suka kashe sarkinsu kan wani mutum ya sa tsammanin yana sarauta ba za su iya masa illa ba yadda suka wulaƙantar da malamansu na coci balantana malami na addini na addinin musulunci wannan shi ne sirrin da yasa faransa take tsanantawa a wajen rashin kimanta waɗannan mutane guda uku kuma duk wanda yake so ya karanta revolution française in ba da so ya karanta da faransanci ya ga dalilin tashin wannan mafita gare mu al'umma duk al'ummar da ba ta da jagora babu al'umma an ce babu jagoran da zai faɗa a shi jagora na ƙasa ko na gargajiya misali an ce kuma iyaye ba komai ba ne an ce malaman addini ba komai ba ne kuma wannan ba malaman addini har da bokon ba a mutunta su ba to kenan a gida in baka mutunta uyaye ba dama wuri ne da farkon da ake samun tarbiyya babu to in gida ba a samu ba gidaje suka lalace sai a zo makaranta mai karantar da kai bai da kima kaga makaranta ta lalace babu tarbiyya a bisa titi kuma al'umma yau da gobe in kowa dan shi ya gurbata kuma titunan mu da garuruwan mu babu babu tarbiyya to ai ko ba a ce an ruguza mu ba sharuɗa na ruguza mu ai sun tabbata sai dai mu koma ma Allah subhanahu wataala yan gwa musulmi lokaci ya halinsa wannan shi ne cikon maududi na makiyan turawa manya guda uku insha Allah ta'ala sai kuma darasinmu na gaba cikin maudu'ai da suka shafi at-tahaddiyat ƙalubale da suke fuskantar duniyar musulmi za mu zo da wani sabon maududi cikin waɗannan maudu'an insha Allah ta'ala abinda muka faɗa yabam daidai Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته